أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. باهك يا مسلمي، السلام عليكم. wannan rana ta Laraba yau ta yi daidai da 13 ga watan 3 watan Rabiul Awwal na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka koma shi Madina. Yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da 16 ga watan 2 na Bature na shekarar haihuwar Annabi Isa shekara 2011. Yau zai zama farkon ranar darasin wannan littafi mai albarka, sharhi na usulus sunna na Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, wanda sharhin da Sheikh Rabi'i yayi, wanda kamar yadda mun karanta tarihin darussa na littafai daban-daban a wannan garaji ta Al-Sa'ar Sintiji, wanda har muka zo muka karanta Umdatul Ahkam kusan ba rawar haka, to sai dace da sanya littafin aqida, saboda aqida ita ce shikin addini baki ɗaya, inda ba ta gyaru ba to duk ibadarka ta zube da banza. To kasancewa cikin tarihin littafin da muka karanta, tabbas mun karanta kitabun tauhidi, mun ambata shi ciki tun farkon darasin Umdatul Ahkam da muka je da littafin, kuma mun ambata mun karanta sharhin aqidatut tahawiyya, wanda take aqidatut tahawiyya aqida Ahlus Sunna wal Jama'a sharhin da Nasiruddin Albani ya dan gajeran nan. To duk da shi wancan darasi ba sajjale shi ake yi ba, dan sai aka shiga wanda ake sajjalewa. To yau sai muka dauko usulus sunna na Imam Ahmad tare sharhi na Rabi, wanda yake shi ma Rabi malami ne daga cikin imamai na Ahlus Sunna, wanda kafin mu karanta shi littafin da sharhin yana da kyau mu bayyana wane ne Imam Ahmad. Karanta wani dawa baka dan na tarjumar shi mujiza ya gajera, sannan shi ma Sheikh Rabi muhammaci abinda malamai suka ambata a matsayin shi na malanta shi da matsayin shi a cikin sunna, shi ma kadan mu ambata shi yahi sa ka san cewa shi malamin ga matsayin shi addinin musulunci, kuma ga inda aka haifai, kuma ga inda ya kasar da ya rayu. To abin ne sananne Imam Ahmad ya wuce cewa ma akai tarihin shi, kusan ɗaliban ilimi da manyan malamai sun san tarihin kowa ne shi, amma tunatarwa tana da amfani. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, sahibul musnad, wanda ya rubuta littafin musnad Adil A'immatul Arba'a wa Imamul Muhaddisin, ɗaya daga cikin shugabannin mazhabobi guda hudu, wanda yake shugaba ne na malaman hadisi. Wannan malami ya rubuta littafin musnad, wanda yake shi littafin abinda yake ɗauke da shi, wa huwa 40,000 hadisin, hadisi 40 yake ɗauke da shi, wanda malaman hadisi suka tabbatar da shi, hadisi 40,000 yake ɗauke da shi. 40 nace hadisi 40,000 yake ɗauke da shi, shi musnad na Imam Ahmad hadisi 40,000, ka san kawai an tattara sunna wurin. Sannan yana da littafi Ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah, raddi akan Jahmiyyah, yana da littafi Az-Zuhd, yana da littafi At-Tarikh na Nasikh wal Mansukh, yana da littafi Jawabat al-Qur'an, yana da littafi wanda ya raddi akan Zinadika, wanda ke ganin cewa al-Qur'ani wasu ayoyi na warware juna. Wannan risala ita ma ina da ita. Yayi rubuce-rubuce cikin musulunci wanda suka taimaka ma addinin musulunci. An haife shi shekara hijira na 164, sannan ya rasu 241 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin shi da nasabar shi kana jaddu, ko da yake abinda zamu yi magajar ce abin bai kamata ko ina sai mun ka larabci ba, ya kasance kakan Imam Ahmad sunan shi Hanbal kenan, da ake ce ya ke ce mishi Ahmad ibn Hanbal. Hanbal din kakanai ne, ba wai shi haihuwar ba, kakanai ne, baban shi haihuwa ce. Sunan wato kakan shi Hanbal ibn Hilal, waliyan ala baldati Sarkas, shi kaman firife ne bisa ga wani gari da ake ce masa Sarkas, min biladi Khurasana, daga cikin garuruwan Khurasan. Khurasan kusan cikin yankin Rashid, kun gane ko? Sai ya zan mai cikakken biyayya ne da aiki, irin yadda shugabanni ke son in sun azamatin ga aiki wannan mutum. To dalilin haka sai halifa ya kusatar da shi zuwa gare, sai naka danai Muhammad wanda yake shi Muhammad shine mahaifin Ahmad shine mahaifin Imam Ahmad sai naka dan wanga mutum Hanbal yana dan shi da ake ce mu Muhammad wanda shi haihi Ahmad ya dan shi kuma jagoran sojoji baban shi amintacce ne ga Habiba an kaza shi a matsayin shugaba na wata jaha matsayin firife na wata jaha ya zama mai cika aiki sai aka dauko danai Muhammad aka nada shi jagoran soja sannan a lokacin da wannan Muhammad ya nufaci yin aure sai baban shi Hanbal ya zaban mai Riya Abdul Malik ibn Suwadat daga kabilar Shaybana take a Basara a garin Basara kun gane ko ita tana cikin kabila ne daga cikin kabiloli waɗanda ana musu shaida da falala da shaja'a ma'ana jarumtaka kabila ce mai jarumtaka kuma kabila ce mai karamci kuma kabila ce ma abuciye ilimi kusan daga cikin kabilu akwai kabilu waɗanda kusan daga cikin mutane sai ga sun fi kowa hazaka kuma a hagen ilimi sun fi tsere kun gane ko a zankon ta Najeriya daga cikin kabilu waɗanda ke daukar sandar zama gaba a ilimi bilani kun gane ko bilani Allah ya ba su kwakwalwa, Allah ya ba su hazaka. To Ahmad, a tarihi, ta kace a tarihin shi, ya kasance Arabiyyin ne asilin karimi, ya kasance asali Balarabi. Kun gane ko? Alkunyar shi, ana mai alkunya da Abu Abdullahi. Sunan shi Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asli ibn Idris ابن عبد الله ابن انس ابن عوف ابن قاسم ابن مازن ابن شيبان ابن زهل ابن ربيعه بن نزار هكذا نسب الشيء تكي نسب الشيء تكن حدو ده الله اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام كما نسب الشيء كنن تكن حدو ده النبي صلى الله عليه وسلم في نزار wannan kaka na karshe nizar din to nan suna haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin zuri'a banu mudra yana cikin mudra daga mudra bin mudra kuma shi ibn nizar ne shi dan nizar ne sai zan dukkanin qurayshawa min mudra dukkanin qurayshawa daga mudra suke to sai zan cikin nasaba shi kenan yana da wato tarihi yana da falala war taggami yana da daraja mai girma ta fuska guda biyu Uska ta farko sadda ya zan shi Ahmad bin Hanbal ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad wajen kakane nizar shi ma annabi Muhammad kakan shi na kariya da nizar shi ma nashi suna gama nizar kenan shi nizar ya kasance yana da diya biyu diyan nan biyu su ne da mudra wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin zira'ashin shi mudra na biyu shi ne Rabi'a wanda shi kuma Imam Ahmad shi kuma daga gare shi kun gane min waladi daga cikin ya'yan shi cikin jikokin shi huska ta biyu ta darajar da ya samu ya kasance Balarabi ne mai ingantacciyar nasaba ta wajen babanai da kuma ingantacciyar nasaba ta wajen innatai ita ce Sabiya bintu Maimuna binti Abdul Malik al-Shaybani daga cikin bani Amir ne wajadduhu Hanbal kana waliyan al-Umayyina ya kasance firife ne na lokacin mulkin Umayyina banu Umayya kenan ala Sarkas bisa ga garin ko jaha ta Sarkas da ake cewa Sarkas ya kasance daga cikin ƴaƴan da'awa ne da kun gane ko ƴaƴan gidan da'awa gidan wa'azi gidan ilimi to Muhammad din ga dan Hanbal baban Imam Ahmad yanzu kun gane wane ne baban Imam Ahmad Muhammad shi baban Imam Ahmad to Hanbal ya yake da shi kaka ne yawa yayi to shi wanga Muhammad baban Imam Ahmad ya auri Riya Abdul Malik dan Suwada ta haifan mai da da ya shahara a duniya Ahmad wanda ya samu matsayin Imam Ahmad Imam Ahlus Sunna a cikin Bagadada shekara ta 164 mun ji wannan ko rayuwar shi ba ta yi tsawo ba shi Muhammad dan Hanbal sai Allah ya karɓi rayuwa tai bayan an haihi Imam Ahmad. Lokacin da shi Muhammad ya rasu baban Imam Ahmad ba tare da wai ya tsuhu ba, yana cikin kurishe shi sharaf ko jagab cikin kurishe shi, yana cikin ɗanye kurishe shi ya rasu, saboda bai kai shekara 30 ba da rayuwar shi, duka tsawon shekara 30 bai rasu, kun ga ya jagabe cikin kurishe. Sai ya bar ɗanai Imam Ahmad ga innatai, wace ce sunan innata shi? Safiya bintu Maimuna bintu Abdul Malik. Sai ta tallaki kula da tarbiyyar shi. Yanzu ne za ku ji ɗalibin ilimi sun harko inda bi da'ar mai bi shawaran nan da Annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam, alayka zata bi wajibi ne kanka ka zabi mai addini, in dai kana son gidanka ya zan gida, in haka kana son ka haihi diya ta zan wani abu a addini, addini ya karu da su, musulmi su karu da su, duniya ta karu da su. Dai Imam Ahmad duniyar musulunci, duk inda musulunci ya je suna na ya je, kuma yana magana ahli sunna, ba shi kadai ne imam cikin ahli sunna, amma sai ya zan shi ake cikin imam ahli sunna. Akwai malamai ne, akwai su Maliki, akwai Abu Hanifa suna gaban shi da nisa, almajiran Abu Hanifa ma suka karanta da shi, amma kaga Abu Hanifa yana gaban shi, sai Abu Yusuf da suka karanta da shi, almajiran Abu Hanifa suna gaban shi. Sai Imam Shafi'i malamai ne, sai ya dauke su ma matsayin uwaye. Amma wane ne Imam Ahlus Sunnah? An ce Imam Ahlus Sunnah aka kyali ba tare da an ce wani ba, Imam Ahmad. To wannan daga tarbiyyar uwa ta gari ne, da kai wannan mutum daga tarbiyyar uwa ta gari ne. Inna tai sadda miji ya rasu ya barta, kenan a zahiri kisa na nuna maka shi kadai ta fara haihuwa, ta haife shi, miji ya rasu, yaro sharaf ya tafi, shi ma kenan ɗan shi ne na fara, ya tafi ya bari. Uwa mace za ta kula da tarbiyyar shi, za ta kula da komi da komi, da kiyaye shi da komi. To sai aka yi sa'a da Ummu Al-Barra ibnu, aka yi sa'a da uwa ita ma mai tarbiya mai kula da ƙoƙarin sa ɗa cikin inda zai zama abin alfahari. To baban Ahmad, baban Imam Ahmad ya rasu, Imam Ahmad yana kan halin shan nono, yana jariri yana shan nono. Sai inna Imam Ahmad tawayi gari Armala, tawayi gari mace wadda miji ya bari. Armala ana gaugawa ɗaukata akan ma'anar wadda aka rasu aka bari, duk da wadda ta rasu miji duka a iya ce mata Armala, amma an ce Armala da kusan wadda aka mata aka bari. To amma haka sani wannan mata ba ta kasance mace ba adiyatan, mace haka wadda za ka cewa irin yanayin sauran dukkan mata, a'a ba haka ba. Ita ta kasance kada kanat ala qadarin kabirin min shababi wal jamali wal unusa wa kalmil asl, ta kasance tana bisa wani matsayi na daraja na girma, tana cikin kurciye ta jagab, ga kyawu, ga zamanta in ka kalle ta ka san ka ga mace, ga karamcin asali, ta kai matsayin ba ta rasa mace, sai ga karamcin asali kuma an diba akan kyawu. Da kai sanin mace ce a ga da waya a ga samu lokacin da miji ya rasu ya barta, ka ji matsayin ta kenan. Daga cikin abin da Allah ya sanya, sai da yawa mazaje suka zaburo, kowane yana tsammanin ya samu ya aure wannan mata bayan mutuwar mijinta Muhammad dan Hanbal. Sai dai wannan mata sai ta kauda kai daga aure, dukkan mazajen nan ta kauda kai daga su, sai ta tsaya da rayuwarta baki daya, kokarin ta kai ta ga ta tabbatar da tarbiyyar wannan ta dai da Allah ya ba ta, kawai saboda shi ba za ta rinda ta kyauta ta tarbiyyar wannan yaro, ta huskantar da shi bisa ga abin da ake watan mutum ya zama mutum a addinance. Yana karamin yaro, yana dan karami, ta bada shi zuwa ga wanda zai karantar da shi Alkur'ani, ya hardatar da shi Alkur'ani, ya zama hardaci. Wannan yaro aka yi sa'a ya samu sauki Kur'ani tun yana dan karamin yaro. Sai ya zama tsawon rayuwar shi dukkaninta yana maimaita karatun Alkur'ani, ni yana tafkiri a wajen ma'ana karatun Alkur'ani. Ya hardace da yawa daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam tun cikin yana karamin yaro. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunna, sannan uwan nan tashi, uwa ta gari wadda kowa ke son a ce ya samu irin wannan mata, mace ta gari, sai ta aika wannan ɗa zuwa ga inda zai koyar rubutu da karantawa da kwarewa a Larabci, da waƙe-waƙen Larabci na lokacin, wanda in ana son luga sai an amfani da wannan wato diwani, hakika Imam Ahmad ya shahara tsakanin yara ware shi da cewa shine dogara akan kanshi kun san daga cikin wato koda ɗan makaranta ɗan aji akwai wanda ake ganin mai dagewa ne ya tsaye da kanshi kafin ka gama tambayi mas'ala ana dade sai ta kai ta kawo sai dai shi a tambaye shi yana mai tsare karatun shi ne sai zan mai tsare karatun shi ne mai kishin zuci ne mai kula da ilimin shi ne da aikin shi da ijtihadi da zaka'a Allah ya bashi fasaha da hazaka har ya zan ustazin shi malamin shi wanda ake cewa Al-Haytham bin Jamil yace da inna li kulli zamanin rajulan yakunu hujjatan ala ahlihi fa in a shahadan fata fa sayakunu hujjatan ala ahli zamanin yace kowane zamani ana samun wani mutum ya zama gurzo ya zama haziki ya zama jarumi ya zama hujja akan mutanen wannan lokacin ana samun wani malamin da zai san haka a lokacin shi yace to wannan matashin in Allah ya raya shi in dai har ya rayu zai zama hujja bisa mutanen zamanin shi don san malami yakan diba cikin dalibai ko wani kan lura da shi ya san irin yanayin shi daga cikin kan iya gano wanda in dai Allah ya sa ya ci gaba yadda yake to zai zama malami ba wai wani abin gaibi bane alama ce ta irin hazakan mutum da kuzarin mutum da jarumtakan mutum da ko san daurewa ita ke daura ba fara ake daura ba daurewa ke daura ko da za a fara da kuzari to wanda zai daure cikin kuzarin nan ke daura ba kowa ke irin nan sai ya zama tare da kasancewar shi yana da bukata mai tsanani matsayin shi na marayi yana da bukata mai tsanani zuwa ga dukiya shi da inna tai duka masu bukata ne zuwa ga dukiya amma sai zan bai taba tunanin ya ga cewa abu ne mai kyau ba ya dora saduwa zuwa ga kulafa zuwa ga halifofin wannan lokaci shugabannin wannan lokaci walwala dukkan wasu gabannin jahohi irin wannan cikin lokaci ko ka zan ka kulla alaka da khalifa shine shugaba na duka ko ka kulla alaka da kananan shugabanni na jahohi kan matsayin prefect kulla alaka da suna sa ka samu wani abu to amma hukuma tana iya wani abu ga addini kun gane ko kana iya karatun kai kyar barka shi yasa cikin hadisi annabi ke yin wasiyar da mutum ya nisanci matakai yana malami wanda ke dauke da addinin jama'a na karantar da su ya nisanci kulla alaka da shugabanni wannan abin na baka fata da shi yana ji yana gani wani abu zai nemi karkatar da shi kada sai karkatar da addinin mu sai ya ga lalle min alwar al-ibtida an wa adam al-musharakati ma'ahum fi amlin min al-a'mal yaga yana daga abu mai kyau ne tsantseni ya nisanta daga shugabanni da rishin wato musharaka da su kai yayi tarewa da su cikin wani aiki daga cikin ayyuka wannan abu na iya bata mishi kaifin rukun gaskiya kun gane ko Imam Ahmad ibn Hanbal ko Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rabi'ul a'immati al-arba'ati المعروفين الأئمة الذين لم يجد الزمان مثلهم على طول واتو إمام أحمد إمام أهل السنة ابن حنبل سير جتكم هدو نشو جبنن مذهبو بي وعند أنسانس أدونيا شو جبنن دا زامني بيتبقى سامن مسالة نسو جتكم سوال لوكتش هذا بسامن جريد سيري واندى سبي سمع sun za abun buga misali duk wani malamin da ya biyo baya yana ganin girman su to sai nau'ukan mazhabobin ga guda hudu ya zan mazhabar Imam Ahmad ita ce karshe saura da sun gabace shi ko da yazo duniya bai tarda Abu Hanifa ba kaga mazhabar Abu Hanifa ya gabace shi shi mazhabar shi ita ce mazhabar karshe ita ce yarinya daga cikin mazhabobi guda ita ce sabuwa sai ya zan wato mazhabobin nan guda uku sun gabace shi yana daga cikin wato abinda za a lura da shi wannan mazhabobi guda uku ko guda hudun ga su ne wa'anda dukkan musulmin duniya suka tattaru suna danganta addinin su zuwa gare shi to cikin hudun nan guda ukun ga sun gabace Imam Ahmad kamar kansu مذهب إمام مالك مذهب إمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت مذهب إمام أبو حنيفة وندا أكيتي ما النعمان بن ثابت أركني شيء أبو حنيفة مذهب شيء تعرفه ما أنا شيني يكيري ما سولا ذكر شيء سنة النبي مذهب إمام مالك ابن أنس سنة أكو وتشيني مذهب إمام محمد بن إدريس الشافعي شافعية كنون كو to shin imam ahmad ko ya taba amfanuwa da wanga mazhabobi da suka gabace shi ya taba amfanuwa da ilimin su mana ya nemi ilimi gare su shugabannin nan da ijtihadin su ka san kana iya ka koyi karatu ga mutum ka koyi wani ri amma kuma ka koyi irin tashi hikima shi ma ka koya gare ka gama da nawancin da nawancin da nawancin duk ka gani to ka san ka zai fiye ko kun gane yawa to shine yake kishin shi yayi karatu wurin su bai karatu wurin su to shine abinda za mu karanta yanzu Imam Ahmad ibn Hanbal yayi karatu wurin su kenan har ya kai wato ya kai wanda za a cewa shi ma yana da mazhabin da za a koyi shi har ya kai ya zan shine na hudu a cikin tarihin shi mai cike da kanshi an karanta da ayyukan shi kyawawa tabbas ya karu da su a ruwa mai yawa su wanga mazhabobi da suka gabace shi har ya kai ya samu tafawuki kansu har ya zan yau imam Imam Ahlus Sunna su ma suna cikin Ahlus Sunna idan ya zan imam kuwa ko ku gane ba yawa Abu Hanifa ya kasance hakika ya rasu Imam Ahmad bai hadu da shi ba a lokacin da ya tashi ya hadu da Abu Hanifa sai dai shi Abu Hanifa ya bar wasu almajirai manya-manya gwaraji guda biyu su suka tsayi da abaya suka dauki rigash ta mazhaba a bayan shi su ne Abu Yusuf da Muhammad bin Hasan al-Shaybani wannan su ne gwarajen mazhaba Abu Hanifa su ne kanin gaba amma a ce su ne Abu Hanifa karan kansu su biyun da sun kasance a cikin zamanin Imam Ahmad suna raye suna karantarwa Imam Ahmad ya koyi karatu a hannun Abu Yusuf bin Majan babban almajirin Abu Hanifa da kunji yana cewa wai haka ya Yaqub to shine Abu Yusuf arkin shi Abu Yusuf sunan shi Yaqub to ya kasance yana da halka ta karatu a cikin babban masallaci na Bagdada shi Abu Yusuf almajirin Abu Hanifa to hakika Imam Ahmad wato ya samu ilimin da ya haskaka bisa ga ilimin sauran tsara shi a lokacin a wurin Abu Yusuf ya dauki ilimin wurin Abu Yusuf ilimin da har ya wuce tsara kai da shi kuma ana mamakin irin ƙarfin hali na riƙon gaskiyar da Allah ba Imam Ahmad tun lokacin yana neman ilimi hakika ya hardace mazhabar Hanafiya duk da ya kasance su ahlul ra'ayi to amma ba aiki yayi da ra'ayin su da irin fikihin su ba amma wato ra'ayoyin da ba su da dalili ba su yi aiki da su ya karanta fikihin su kenan ya karanta mazhabin su kenan in ya karanta mazhabin kowa kenan yanzu ya rike hujjojin da kika kowa to dole in ya gama to sai ya dara to kamar yanzu na a ce araba waina aba kowa ba sai a ce to kowa iba ya ba wani to kuna ganin wannan nan in kowa nan cikin mu dai iba ya ba shi to abin da ya rika ba he waina da kowa kirkire ta to shine ka je wajen wancan ka koyi irin hikimar shi ka je wajen wancan ka koyi irin hikimar shi shi yanzu irin hikimar shi kadai kirkire da kai to ka san tashi ka san tawancan ka san tawancan ka san tawancan to in ka gangama yaya a samu tafawuki ko ba za a samu ba za a samu tafawuki sannan daga nan sai ya kira ta zuwa neman hadisi bai gushe ba cikin neman hadisi yana gamuwa da manya-manyan malamai yana rubuta hadisi daga gare su har sai da ya kai kololuwar daraja cikin ilimin hadisi cikin har da hadisi ya kiyaye sanin hadisi ya wayi gari imamu sunna fi asrihi imamu na hadisi a lokacin shi gare manazin ba tare da jayayya ba an yarda mun ji wannan ko ya karbi ilimin fiqh ga Shafi'i farko sanin Shafi'i ya dawo ya koyi hadisi kun gane ko kenan kowa ya zama malamin wani wannan kuna ganin da ragganci ana yi haka sai da alhimma al'aliya yanzan kana da cikakkiyar niyya, kana da himma, kana da kwazo. Sai akwai kwazo, akwai dagewa, akwai himma, al'aliya ake samu wannan. Imam Shafi ya ce mishi, ya ba, kahi ne yawan sanin hadisi. Kada duk ka san wani hadisi ka sanar da mu shi har mu dawo mu kowane. Mun gane ko? Almajiri shi ne. Shi Imam Ahmad ya riƙi Shafi'i matsayin baba ne, ba ma wai ustadi ba, wai ma sai ɗaukai matsayin baba ne, bai haɗu da shi. Amma aka wayi gari saboda biyayyar shi ga malaman shi, da girmama ilimin, da hazaƙa, da ƙwazo da dagewa, sai ya wayi gari kamar ya samu tafawuki kan su. Wannan shi ne ake ce ma albarkar ilimi. Imam Ahmad ya tafi a farkon rayuwar shi, ba tare da ya kai shekara 20 na rayuwar shi ba. Sai ta yi garin Madina, ya haɗu da Imam Malik, ya zamana halkar karatun Imam Malik, ya tasirantu da ilimin Imam Malik. Amma shi Shafi'i, Imam Ahmad ya gamu da shi a Bagadadin, kuma ya gamu da shi a Makka tsawon lokaci, sannan ya karɓi ilimi gare shi, ya riƙe matsayin imam, ya riƙe matsayin shugaba, ustaz, ya riƙe shi kuma matsayin uba, mahaifi, ya tasirantu da shi tasiri mai yawa. Kai ya ishe Imam Ahmad shahada, ya ishe shi shaida ta ustazin shi, ta malamin shi, Imam Shafi. Imam Shafi ya ce, tarakat Bagadada, kuma fiha a faƙahu, wala a alamu, min Ahmad ibn Hanbal. Na bar garin Bagadada, ban bar wani mutum mahi fiqhu ba, ban bar wani mutum mahi ilimi ba fiye da Imam Ahmad. Kaga wannan ta isa shaida. Wannan mayan malaman duniya ne, ke shaida kai. Usulin mazhabin Imam Ahmad, irin usulin a'imman nan ne dai, a'imma guda uku ɗin da su ne irin usulin shi. Alkitab, wassunna, wal-ijma, wal-qiyas, sai dai ya kasance wa kana kasirar akhazi bis-sunnati wa ara'i sahaba. Ya kasance mai yawan riko da hadisi ne da kuma ra'ayoyin sahabbai a mas'ala. Ya zo ga mas'alar da ba ta da hadisi sai ya bincika mai sahabbai suka ce, su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bi suka ce aka wannan. Mun gane ko wannan shi ne usulin mazhabin shi. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna. Malamai ne kenan sai mu ce Maliku ya zama malamin shi a tarihi kenan ko? Haka nan Shafi, haka nan Abu Yusuf, haka nan Ustaz Al-Haytham bin Jamil da waninsu na malaman hadisi. Almajirai ne, gajarta ce zami. Almajiran shi akwai Imam Bukhari, ya kanci haddathana Ahmad. Kun gane ko? Akwai Imam Muslim, akwai Abu Dawuda da sauransu. Kun ga wanga sun kaɗai suka shaida a ce Bukhari almajirin kai, Imam al-Bukhari a ce almajirin kai. Aika ya isa shaida cewa malanta ka ta kai malanta inda ka haifa irin wanga almajiri. Haka nan Imam Muslim, haka nan Abu Dawuda. To sai jaraba da ya samu a cikin da'awa sai babu wani malamin da zai zo ya kira zuwa ga da'awa sai ya samu jaraba, tunda magadan annabawa ne, su ko annabawa ko ne da irin jaraba ga Allah a cikin da'awa. Imam Ahmad ya gamu da jarabawa ta ce washin alqur'ani halitta ne ko ba halitta ba, irin abinda sai wani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin wannan fitinoni daga baya wanda ake yi tawa da su, idan kuka ga yau muke tare da wasu akidodi daban-daban, kan mai cewa shi qur'ani kada ya dishi bai yarda hadisi ba, kan mai ra'ayin shi'anci, kan mai ra'ayin murji'a, kan mai ra'ayin abin nan jabariyya, kan mai ra'ayin qadariyya, ga su nan dai kowa da irin nashi, kuma yana kiran kanshi mutum. Ga ma ɗan sabon annabi sun zo, ɗan ahmadiyya wanda ke da annabi yau bai wuce shekara 110 a duniya, su ma kiran kansu suke musulmi, danganta kansu suke ga musulunci. Imam Ahmad ya samu jarabawa, wato halifa da ake ce ma al-Ma'mun. Wasu jama'a na Mu'tazila sun samu rinjaye kai ne, sun mamaye mazannin shi, kullum ba a san shugaba ya samu miyagun ƴan hada, miyagun mashawarta. To suke kai shi ga duk wannan da yake iya kaiwa gari, duk wani zaluncin da za a yi da sakin hanya daga mashawarta ne, da kaga shugaba na ratsiyar daga hanya daga sani mashawarta na gari abai da. Idan kaga shugaba basa hanya ta gari ya yi sa'an mashawarta na kwarai, in yan manke alheri su tuna nan, in yana tare da shi za a yi su taimaka ma. Amma mugun mashawarci bai barin ka aikata alheri, kun bai umarninka da alheri, kun bai baka shawara alheri. To wanga Mu'tazilawa su suka raba wannan mutum daga hanya, suka kai shi ga ɓanna, suka ƙawata mishi cewa da ya yi ƙoƙarin yaɗa wannan mazhabi nasu cewa alƙur'ani halitta ne. Kun gane ko? alkur'ani halitta ne da sauran halittu shi ma halitta ne ba su fa Allah bane suka kore sufofin Allah azza wa jalla bai zan game da halifofin da suka gabaci wannan halifa bane bani umayya da bani abba da bani al-abbas idan an samu wani halifa ba face ba su ga mazhabin salafi ba zabin magabata na gari da manhaji din su lokacin da shi wannan ma'mun ya karbi halifanci aikawa sai wa'anga mu'tazilawa sai suka mamaye gihin shi suka tattaru suka kewaye shi sai suka dauke shi fisa ga wannan aika sai kawata mishi wannan magana kigenan lokacin da ya tashi zai hita zuwa Tartus da ya yaki Rumawa sai rubuta wasiƙa zuwa ga na'ibin shi a Baghdad Ishaq ibn Ibrahim bin Mus'ab yana umurnin shi da cewa ya kira mutane su yarda da cewa Qur'ani halitta ne ba su ba Allah bane halitta ne da duk halitta ne sai ya haɗu akan haka abin ya zo ƙarshen rayuwar shi ne gabanin ya mutu da ƴan watanni shekara wa to da zo yana wata magana ne kuna rike kalmar da na hori gari yawa lokacin da wasiƙa ta zoma wali ma'ana gwamnan wanga halifa shi gwamnan shine Ishaq ɗan Ibrahim sai kira jama'a min a'immatul hadisi daga cikin imaman hadisi cikin sa akwai imam Ahmad ya kira su zuwa ga cewa sai sun yarda da cewa Qur'ani halifa sai suka kiya sai tsoratar da su ga masta hadith da cewa za mutum zai shaka shi za a yanke mutum albashi da yawa daga cikin sai suka karba makurgi na akan dole ba dan zuciya su tsatsu ba dan dai mutum ya tsira daga shan kashi ko kuma yanke ne albashi to Imam Ahmad yana cikin wanda suka dage akan sunki ba za su wannan sunki da shi da Muhammad bin Nuh kusan ga wani kauni kamar su hudu suka fara kiyawa a wani tarihi Imam Ahmad da guda aka yi ta yarda da sauran sun da azaba suka yi ta yarda haa kai aka bar su su da shi da Muhammad bin Nuh ad-Jindi ya sabi sai suka ki da suka ki sai aka dauke su basar raqumi aka tafi da su zuwa Halifa al-Ma'mun sai ga ya bada umarni a tafi da su an daure su da sarkoki sai aka dauke su basar raqumi guda katai kun san katai wanga guda nan wajen gwan kamar an dauko itace wanga bangare na raqumin gudan kawai ka dauke su ne ka dauke su ka san iya an kai wulakanci kuma an kai azaba ta kai azaba dole su dan su sha azaba su karba cewa Qur'ani ai da aka tunshi Imam Ahli Sunna din shi kadai saura ya dage akan saura kan wanda sun yi hurci da tauriya sun ba da goyen baya kan wanda sun yi hurci da taqiya sun ba da goyen baya kan wanda haka dai diskai ta tafiya shi kadai ya tsaya akan haka yace ko dai ai ka rayuwa cikin kaso ko a mutu sai an yi tazawwa a ce mishi a kan taqiya da tauriya muna ka nuna kayarka yace a nan ba wurin ta bane saboda idan na yarda Qur'ani halitta ne shi jahili bai iya sanin manufata mutane da yawa za su halaka amma ni dai in an halaka ni ma aka yi kadai sauran mutane sun ci gaba dalilin wannan cutarwa wannan mihina wannan jaraba da ya gama ni shine shi wannan ma'mun halifan nan ya kasance yana daukar Imam Ahmad ya faɗi wannan kalma ta irin aqidar mu'tazilawa cikin cewa Qur'ani halitta ne cewa farkon wanda ya fara cewa Qur'ani halitta ne shine Al-Ja'ad bin Dirham fil asr al-Umawi a cikin wannan zamani na Umayya na Banu Umayya shine ya fara hitarwa da cewa Qur'ani halitta ne shi ko Ja'ad bin Dirham din nan kullun muna maimaita muku magana shi da ya faɗi wannan magana Khalid dan Abdullahi Al-Qasri shi ya kashe shi akan wannan dabi'a ta shi ta kore sufofin Allah a ranar layya ranar sallar layya a Kufa an zo da shi daure a cikin sarka a wurin sallar Idi wannan Khalid yayi sallar Idi yayi huduba karshen hudubar shi yace mutane ku tahi kowa ya layya kun san wani ba idi karshen sallah ake sai an salamce da sallah dan kaji sai ta yankan layya yace ku tahi ku yankan layyayyakin ku Allah shi karba muku layyayyakin ku fa inni uridu an udahiya bil ja'r bin dirham ni ina nihi yau maimakon ragon layya da ake yankawa imamu ki yanka ake na hilin idi shi zai yanka ja'r bin dirham فإنه يقول ما كلم الله موسى تكلم ولا اتخذ الله إبراهيم خليلا شي ينا أكان أكيد الله بيما قنا دا أنه موسى با الله بلقى النبي إبراهيم خليلا تعالى الله أما يقول قلوا خليلا ثم نظر وقتل سنة يسام كورة من بل كوية تشش وش تاريخ تشش يوان تو إن وقت ما قنا تاش mabiyin shi ya bi shi ga irin wannan magana shine Arjam bin Safwan sai bi shi akan wannan suka yi ta yada wannan aqida ta su hakika ya kore sufan magana daga Allah ta'ala wai dan tsarkake Allah ne daga kai kama da hawadir da tsarkake Allah daga sufufin hawadir ai yanzu mu ai hawadir da babu mu muka samu ko to sai muke dini wai a kore Allah daga sufufin irin namu wanda mu faruwa muka yi ai kuma akwai randa mu ba mu to irin sabon ba su kan Allah to bai san bace addini ba haka addini ana karbo shi zuwa ga wanda Allah ya aika shi ana dibin alqur'ani adibe wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adibi rayuwar sahabbai da suke tare da annabi akan addini ba mutunke ijtihadi kamar yan filosofiya bai tsara addini da dama to da dalilin haka sai hukunci ta hanyar hankali ne sai hukunci da cewa alqur'ani abin halitta ne walaysa bi kadima bai yiwa a ce shi kadima a daukai shi ba abin halitta ne faruwa yi mun bayyana wannan ko to wannan wato kenan sababi na karkata wannan halifa ga mu'tazilawa ya goya musu baya akan wannan magana cewa alqur'ani halitta ne dan ya kasance shi wannan halifa almajiri ne ga abul huzaili al-allah fil adyan wal maqalat a cikin magana addinai da maqalat duk wani kauli da za a yi game da addinai to sai zan yana dalibta zuwa ga wanga wato abul huzaili shi kuma abul huzaili shi kuma yana cikin shugabanni na mu'tazilawa to tunda shugabannin mu'tazilawa ne halifa ke dalibta gare ai kaga zai kai shi ga goran da ba fa'i